Taken bikin na bana dai shine safaran jiragen ruwa abin dogaro ga al'ummar duniya. A sakonsa domin wannan rana shugaban majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya nuna yadda ƙasashe da al'ummomi daban-daban suka dogara da safaran kayayyakin da ake shigowa da su ƙasashensu ta jiragen ruwa. Amma kuma ba dukkanin al'ummomin ne suka san da hakan ba. A cewar Ban Ki-moon dai akasarin kayayyakin abinci da na masana'antu da kuma magunguna da yawansu ya kai kusan kashi 70 cikin 100 ana shigo da su ne ta sufurin jiragen ruwa a tashoshi daban-daban na kasashen duniya. A nan Najeriya dai akwai tashoshin jiragen ruwa guda 6 da ake da su a sassa daban-daban na Najeriya. Sai dai kuma a cewar ƙwararru matakan gwamnatocin baya da suka ɗauka ya sa 'yan kasuwa da sauran masu safaran shigowa da kayayyaki ta tashoshin jiragen ruwa auracewa waɗannan tashoshi zuwa na makwabtan kasashe irin su Kotonu a jamhuriyar Benin da Lome ta ƙasar Togo da kuma Tema a ƙasar Ghana. Matakin gwamnatin ta dauka dai har ila yau sun hada da ƙara harajin shigo da motoci daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 70 lamarin da kuma ya haifar da tsadar motocin da ake shigowa da su da kasashen ƙetare kamar yadda daya daga cikin tsaffin ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan a Najeriya Comrade Abubakar Abdulsalam ya shaida mani
saboda matsalolin ba wani bane illa yadda ma muke zargi a baya kamar ko irin gwamnatoci da muke samu a kasar nan ko suna da wani haɗin baki na musamman da wayansu kasashe makwabta ne domin saboda a daibatin duk wayansu kayayyaki da ake shigowa da su nan a kai su ana sauke su ta wayancan kayayyakin su wayancan kayayyakin suna samun kuɗin shiga to shi ya sa ma watakila ake maida wayansu al'amura ya zama da tsanani a nan ta shi jirgi da jirgin ruwanmu. In ba haka ba ai Kotonu ba ta da jirgin ruwa da yake da girma da ya fi na Najeriya. Muna da jirgin ruwa akwai na Lagos akwai na Port akwai na One akwai na Calabar akwai na Sapele muna da kusan tarin jirgin ruwa Najeriya kusan 5-6 sai ga mutum daga Najeriya ya tashi ya tafi Kotonu sai mota ta kumbo.
Bayan ƙarin haraji da masu shigo da kaya ke fuskanta har ila yau akwai matsalar tsaro da ake fuskanta na masu fashin teku da kuma garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwa. Yanzu haka hukumar custom ta bayyana cewa ta tashi tsaye domin ganin ta tabbatar da tsaro a gaɓar ruwan Najeriya da kuma tashoshin jiragen ruwan ƙasar kamar da shugaban hukumar custom mai kula da ɓangaren ruwan Najeriya controller Yusuf Umar ya shaida mani.
Kasan tuntare ki bice gowa a gaskiya daidai gwargwado yanzu ana an ba mu kayan aiki da bindigogi kuma yanzu ma nan ba daɗe ba cikin wannan wata in Allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka ce mana wanda bulletproof ne wato bindiga ba za ta yi tsara da su sannan idan aka ba mu wani jirage ɗaya nan musamman da ko yana zai tamma za mu je har can kan ba mu dai wannan jiragen su ne za mu yi amfani da su kan teku su kaga zai taimaka mana wajen aikin mu kuma mu tabbatar cewa mun daƙile fuskuri akan ruwa kuma mun
ko da yake kokarin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen ruwan Najeriya game da bikin wannan rana ya citura wani jami'in hukumar da ba ya so na baci sunansa ya shaida min cewa a wata rana a cikin wannan mako ne za a gudanar da bikin a nan Najeriya. Bawai Jibril Murai Amurka daga Lagos.